بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد قائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يقوى مسلمين منا وجونا قيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna wa Allah godiya da ya sake hada mu a yau yammacin Alhamis 8 ga watan Ramadan shekara 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, 25 ga watan 6 shekara 2015 miladiya. Daga nan masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa a nan Bauchi, inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a yayin da muka tsaya a cikin wannan sura ta Suratul Ma'ida, sura ta 5 kenan daga cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma daga sama. Mun karanta har zuwa aya ta 13, haka ne? A'a, har zuwa aya ta 13 ne ho? Yanzu mu tashi daga aya ta 14. To Allah mana albarka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى، حكاكم ما دقا ورن وأن دسك شيموني نصارى إنا أخذنا ميثاقهم، mun karbi alkawari a wurin su. Fa nasu hazzan mimma zukiru bihi, sai suka mance da ko suka yi watsi da wani yanki daga cikin abin da aka musu wa'azi akai, aka tunatar da su akai. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyama, sai muka cusa gaba, muka kulla gaba a tsakanin su da adawa har ya zuwa tashin kiyama. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, kuma da sannu Allah zai zo ya yi musu bayani dangane da abin da suka kasance suna aikatawa. Ubangiji ya gaya mana a baya cewa walaqad akada Allahu mithaqa bani Isra'il, lalle Allah ya karbi alkawari a hannun banu Isra'il, yana magana akan Yahudawa ne. Kuma jiya mun yi bayani dangane da Yahudawa da alkawarin da Allah ya dauka tsakaninsa da su, da kuma inda suka warware wannan alkawarin, suka kirkewa ko kuma suka karbi alkawarin kuma suka kiso cika abin da ke cikinsa. Sai Allah ya ce ba su Yahudawa bane kadai Allah ya karbi alkawari a tsakaninsa da su, na irin wannan alkawari irin na tsakanin Ubangiji da bayinsa, akan su kiyaye haƙoƙinsa, sannan kuma su yi imani da manzanninsa gaba ɗaya, kada su raba wasu, su ɗauki wasu, su bar wasu, sannan kuma su yi aiki da dokokinsa. Irin wannan alkawari ya dauka da waɗanda suka ce su Nasara ne, su wato Yahudawa, su suka sa wa kansu suna Yahud, kamar yadda muka karanta ayar inna hudna ilaik qul ya ayyuhallazina hadu. To anan kuma su ma Nasara, su ma su suka sa wa kansu suna Nasara, su ne waɗanda aka fi sani a yanzu da Kiristoci. Allah ya ce su din ma Allah bai bar su a baya ba, suna da muhimmancin da Allah ya ba su, na har Allah ya dauki alkawari da su saboda kasancewar suna daga cikin wanda ake ce musu ahlul kitab, wato ma'abota littafi, saboda suna jingina kansu ga bin littafin Injila na Annabi Isa dan Maryam alayhi salam. Su kuma Yahudawa suna jingina kansu ga kasancewar suna bin littafin At-Taura na Annabi Musa alayhi salam. To waɗannan kashi biyun, da waɗanda suke jingina kansu da littafin Injila Kiristoci kenan, da masu jingina kansu da littafin At-Taura wato Yahudawa kenan, dukkan su Allah ya dauki alkawari da su. Wannan alkawarin an dauka da su ne tun kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Su Yahudawa nasu yana cikin littafin su cewa in Annabin duk da zai zo a gaban su za su yi imani da shi, ko da ba Annabi Musa da suka yi imani da shi ba mai altaura amma da annabi Isa yazo sai suka ki yin imani da shi su kuma wato nasara su ma Allah ya alkawari da su a cikin littafin injila na annabi Isa alaihi salam injila littafin da Allah ya ba annabi Isa yana kunshe da wani yanki mai yawa na wanda Allah ya ba annabi Musa na altaura sannan da kuma karin wani abun wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum da karin wani abun da aka bashi na shari'a irin wanda da ba a bawa annabi Musa ba abubuwan da da aka haramta wa mutanen annabi Musa shi kuma sai zo sai Allah ya halalta wa mutanen sa su amma yanki ne su ma na banu Isra'ila Allah ya ce wa iz qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullah ilaikum kaga shi ma zuwa bani Isra'ila ne kamar yadda annabi Musa ma zuwa bani Isra'ila sai dai abinda annabi Isa yazo da shi akwai dori na iya abinda annabi Musa ya tsaya akai akan at-taura sai shi kuma aka ƙara wasu abubuwa aka kuma kawo wadansu abubuwan sabi gurgurdo dangane da gurgurdo abinda mutanen zamanin sa suke bukata tunda tsakanin sa da annabi Musa an sami zamani ya shude kuma an samu wasu annabawan a tsakanin su to su ma da suka zo a cikin injila sai Allah ya sanya wadansu ayoyi wanda ya kulla alƙawari tsakanin sa da su banu Isra'ila bayan zuwan annabi Isa akan su tsora daga kan imanin da suka yi da annabi Musa su yi imani da annabi Isa sannan su ci gaba da bin annabi Isa da shari'ar sa kamar yadda da suka bi annabi Musa da shari'ar sa yanzu annabi Isa yazo su tattaru su bi shi to alƙawarin kuma yana nan akan idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo wanda shine annabi na ƙarshe shi ma su tattara gaba ɗaya kuma sai su bi shari'ar sa sai zama sun hada duka sun samu hasken annabi Musa sun samu hasken annabi Isa kuma sun zo sun dora da hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine dukkan mu musulmi yanzu muke kai la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma raba tsakanin annabawan sa duka mun yi imani da annabi Musa mun yi imani da annabi Isa kuma mun ƙara da yin imani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya ce su ma nasara wato kristoci su ma akwai alƙawari tsakanin su da Allah cewa kamar yadda suka yi imani da annabi Isa in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo su tattara ka cokan kuma su yi imani da shi shima sai zama shari'ar sa ta zama muhaiminal alai ita ce za ta yi aiki yanzu kuma kamar yadda lokacin da annabi Isa ya zo shari'ar annabi Musa ta dakata to shima zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama shari'ar annabi Isa ta dakata an fahimta sai zama gurgurdon sabon zamani da sabon zubi na shari'ar da Allah ya kawo yanzu za a dora ne daga inda da aka tsaya shine a shine Allah yake nufi da akhadna mithaqahum su ma mun karbi alkawari daga wurin su sai Allah ya fara gabatar da shi wannan jarwal majrur din don ya nuna muhimmancin mithaq din sai ya kaddamar da shi duk da wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum takaddirin sa shine wa akhadna mithaqan min alladhina qalu inna nasara shine takalirin sa amma sai fara kawo shi wato jarwal majrul din tukunne ce wa min alladhina qalu inna nasara akadna mithaqahum daga wurin nasara su ma mun karbi alkawari amma da din yace mun karbi alkawari kuma a wurin nasara ma an fahimta fa nasu hazzan mimma zukiru bi ai fataraku haz fataraku wato nasiban wafiran mimma wu'idu bi sai suka bar wani kaso mai yawa cikin abinda aka musu wa'azi akai abinda aka tunatar da su akai alƙawarin nan sai suka riki dan kadan suka jefar da mafi yawa shine farasu hazzan mimma zukiru bihi nasu bi ma'ana taraku nasu allaha fanasiyahum ma'anansa taraku allaha fatarakahum fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yawmil qiyamah bi ma'ana fa alqayna bainahumul adawa wal baghdha' sai muka cusa adawa da kyashi da kin jinin juna da gaba da kuma keta a tsakanin su wannan aghraina din daga wato al-ighra daga al-ghira'u ne al-ghira'u kuma asalin sa shine kamar gam ko wani abu da ake hada wani abu da wani abu sai a sai a mat sai a hada su sai a kame to shine Allah yake bimana al-saqna bainahum mun sa wani danko ya kame tsakanin su na gaba to wasu malamai suka ce nan ana nufi fa aghrayna baina al-yahudi wan nasara al-adawata wal baghdha tsakanin yahudawa da nasara wadannan mun ba su alkawari sun warware wadannan ma mun ba su alkawari sun warware dukan sun ki imani Allah kuma ya ce fa in فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق إن سكي إيماني ده إن أبين ده كي إيماني ده شيء أنغانيكو توزاس زماء كان شريعة دوكا سوحبوا أبلي بولا أما إن سكي كما ذا سوربو بذا سوربو ده حنير الله كما سوحبوا أبلي ديبا شيسا يهود ده نصار سوبا تكانو سوبا جتوا أكوين جابا سو يهودا وا ده أنبي إيسا جا سيبا سي إيماني ده شيء suka zo har suna zagin sa suna zagin mahaifiyarsa har suka nemi su kashe shi ai yahudawa ne suka nemi su kashe annabi isa dan maryam kuma suka wulakanta mahaifiyarsa har ya zamana mahaifiyarsa suka zo suna cewa ai ita ta hanyar karuwanci ma ta haifi dan kaga ba wulakancin da ya yi wuce wannan su kuma su ma na tsara su ma kristoci da suka zo su ma sai suka rike nasu addinin kadai na annabi isa sai suka bar abin da ya shafi na yahudawa to sai zama tsakanin su akwai adawa wasu kuma suka ce a fa agraina bainahumul adawata wal baghda su tsakanin su su nasara in kun ji an ce nasara alqur'ani ana nufin kristoci amma yaren alqur'ani yana kiran su nasara ba a kiran su kristoci saboda asalin christianity suna ne wanda daga baya ne yazo an ciro shi ne daga christ an gane ko to kaga asalin sunan addini shine an-nasraniya to shine dan haka duk in kaje alqur'ani an ce nasara ana nufi addinin kilista in kaje an ce yahudu kuma addinin yahudanci shine judaism to shine Allah ya ce a tsakanin su su mabiya addinin nasara akwai gaba a tsakanin su sun rabu kashi kashi kamar yadda muka ce tunda Allah ya ce wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq sai zama addinin kristanci ya kasu kashi kashi bai tsaya a kashi daya ba akwai kashin da ake ce masa da larabci dama manyan denominations na addinin kirista a yanzu a duniya guda uku akwai al-yakubiyya akwai an-nasturiyya akwai kuma al-malakiyya waɗannan ta susuwa guda uku sune wanda yanzu muka san su da wato waɗanda suke bin dariƙar Roman Catholic sune Catholics da kuma Protestants da kuma Orthodox wannan bangarori guda uku sune manya-manyan bangarorin addinin Kirista. Yan Anglican su ma ana hada su da yan Protestant. Don haka waɗannan bangarori guda uku shine Allah ya ce agraina bainahumul adawata wal baghda. Tsakanin su suna kyashin juna. In kuka gan su duka kamar yan addini daya suna fuskantar addinin ku ko suna fada da addinin ku amma su ma a tsakanin su babu jituwa. Saboda a tsakanin su suna kafirta juna waɗannan suna ce waɗannan ba kristocin gaskiya bane waɗannan ba asalin mabiya Yesu almasihu na gaskiya bane shine ba nan fa agraina bainahumul adawata wal baghda ila yawmil qiyama an fahimta ko su asalin ɗan tushe na farko sune ɗan Roman Catholic sune wanda suke bin Papa Roma sune wanda fadar su take Vatican wanda kuka sani a Rome kuma sune wanda suka fi yawa yanzu kristocin duniya su waɗannan din nan sune kamar wasu suke gani kamar mainstream christianity kamar asalin yan asali kenan na addinin kirista tun na da na gargajiya to suna nan daga baya sai aka samu wato matsala sai aka samu ballewan yan orthodox su wannan yan orthodox din nan su sun ta sun fito daga eastern europe daga wato abin nan wasu wanda suka fito daga Girka da Rasha da sauransu su sai suka zo suka yi tawaye suka ce su ba sa karkashin Papa Roma su za su bi asalin koyarwa ne na gaskiya waɗancan ana gane su da waɗansu alamomi suna rike carbi suna abin nan kuma suna biyayya ma shugaba guda ɗaya su kuma waɗannan ba haka ba to daga baya kuma sai aka samu wannan su an samu ballewansu sun rabu da asalin abuna asalin yan Roman Catholic wanda suke karkashin Papa Roma tun shekarar 1054 ne tun 1054 shekara kusan 1000 kenan da ya wuce an gane ko sannan daga baya kuma sai aka samu yan su kuma Protestant su kuma yan Protestant su kuma sun zo a 15th century ne su ba su wuce kamar shekara 300 zuwa 400 ba yanzu to su kuma da suka zo sai suka su kuma sun fito ne daga wasu yankuna bi a turai ne kaman Germany kaman Switzerland kaman Britania da suka zo su ma suka ce sun balle daga protest daga Roman Catholic amma kuma ba sa tare da yan Orthodox an gane ko sai aka samu a tsakanin su akwai rigima kamar wasu su ce sun yarda da Christmas wasu su ce ba su yarda da shi ba wasu sun yarda da Trinity wasu ba su yarda da shi ba wasu daga cikin doctrines na Christianity na wanda Roman Catholic suka yarda da shi wasu kuma su ce ba su yarda da shi ba a sanadiyan wannan zai iya sa wasu su ce waɗannan ba Kirista bane su su san inda suka kama waɗannan kuma su su ce mafi araha shine waɗannan su ce waɗannan yan bid'a ne waɗannan kuma suna daidai shine ma'anar da Allah yake ce fa azraina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yawmil qiyamah an fahimta ko to shine Allah ce wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un kuma daga baya Allah zai zai musu bayani akan abin da suka aikata Allah zai musu bayani akan kasancewar Allah ya alkawari da su akan za su yi imani da Annabi Isa idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma za su yi imani da shi amma da suka zo su sai suka raba suka ki su yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Annabi Isa din sai suka daukake shi suka bashi matsayin da bai kai ba shine suka jingina shi ga Ubangiji har suka ce shi dan Allah wanda shi kuma bayani akan wannan zai zo daga baya in Allah ya yarda Allah rahama mu ji zuwa
ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ
نعم
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
يا أهل الكتاب يا كوما أبو تالتافي قد جاءكم رسولنا للي منزم يا زوزو أغريكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ينا بينا مكودا يوا دقا شكيم أبن دكوكو ككثن شكونا قوي يوا دقا شكيم أبن دكيكم شاء لتافي ويعفو عن كثير kuma yana barin ma da yawa daga cikin wani abun da kuke koyewa bai bayyana ba qad ja'akum minallahi nur lallai tabbas haske ya zo muku daga wurin Allah wa kitabun mubin da kuma littafi mai bayyana gaskiya daga ƙarya yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam wannan littafi da Allah ya saukar da shi ne Allah yake shiryar da duk wanda ya bi hanyar yardar Allah din subulal salam yana shirye da shi zuwa ga hanyoyi wato na aminci wayukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur kuma da shine Allah yake fitar da mutane daga cikin dufai na kafirci da shirka zuwa haske na imani da tauhidi bi idnihi da idnin ubangiji wayahdihim ila siratin mustaqim kuma Allah yana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici nan kuma Allah ya hada da su Yahudawa da su Nasara gaba ɗayan su sai kira su yace ya ahlal kitab ya ma abota littafi wannan alkitab din ismu jins kuma in yazo da mufrad yana nufin jam'i ne dukkan nau'in littafi kenan ya hada da littafin da aka bawa annabi Musa littafin da aka bawa annabi Musa da littafin da aka bawa annabi Isa da littafin da aka bawa Annabi Dawud alayhi salam da sauran littattafai waɗanda aka bawa mutanen ahlul kitab shine ma'anar ya ahlul kitab amma waɗanda suka fi fitowa fili sune wato littattafan at-taura da littafin injila wato na mabiya addinin yahudanci da mabiya addinin nasaranci kenan Allah ya ce qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katira manzo ya zo daga gare mu wani manzon kenan ake nufi shine Muhammadur Rasulullah wanda yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tufuna min alkitab yana fitowa fili da abubuwan da kuka rika koyewa akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya saukar a cikin littattafanku wanda yace ku ga ku gaya wa mutane وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Allah da ya saukar ya ce ku yi bayanin sa ga mutane kada ku koyi, amma fa na bazuhu wara a zuhurihim washtaru bihi samanan qalilan fa bi sama yashtaru, sai suka kisu yi haka. To shine nan Allah yake gaya musu cewa ga manzon mu yazo a yana tona asirin abin da kuka koyi na abin da yake cikin littafi. Wani irin koyewa shine wasu ayoyin a shafe su gaba ɗaya zama ba a ganin su, wasu ayoyin kuma a canza su da waɗansu wanda dan adam ne ya kirkiro su, kamar yadda Allah ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim, kamar yadda aka sani bambance-bambancen versions din da suke a Bible. Akwai wanda har kristoci da kansu sun yarda da cewa ba asalin wanda annabi Isa dan Maryam alaihi salam yazo da shi bane, an samu kare-kare na wanda manzo Bulus yazo ya karo shi. To wannan shine Ubangiji yake cewa wasu sai su rubuto ne abu su shigar da shi, akwai maganganun Allah din a ciki, akwai kuma maganganun da waɗansu suka shigar da shi wanda ba shine maganganun Allah ba. Sannan daga ciki kuma shine akwai wanda za a jirkita sai a dauki maganar Allah, amma sai a cire wata kalmar da ake gani wannan kalmar za ta iya kawo matsala a cikin harkar tafiya, sai a sa kuma sai a barshi sai mutane sai su karba, shikenan kuma sai ya zama da shine wato yashtaguna bihi samanan qalilan, wanda ya hakan don ya samu wani abu nasa na bukatar sa, ko wani abu na wato matsayi, ko wani abu na dukiya, ko ne abu na wani interest din sa wanda tun a lokacin ya shigar da wannan abun a ciki, to shine Allah ya ce fa bi sama ya shigo. An fahimta ko? Daga cikin abubuwan da suka rika koyewa, na farko akwai bayani akan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sifofin sa. Allah ya ga mana cikin Alkur'ani cewa tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya, su ahlul kitab musamman kuma ma malaman Yahudawa sun fi kowa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam, har Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, tun ba haifi annabi ba sallallahu alaihi wasallam sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴan su na cikin su, saboda alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil, gashi nan a rubuce bayani akan sifofin sa a cikin at-taura da injila. Larabawa wanda manzon Allah ya fito daga cikin su kuma dan kabilar su ba sa karatu su, huwa allazi ba'atha fil ummiyin, su ba sa karanta at-taura da injila, su kauyawa ne akan ilimi na littafin da zai sauka daga sama, don haka su ba san manzon Allah meye matsayin sa ba, amma su Yahudawa da Nasara sun fi kowa sani meye matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya arifuna sun san shi, amma da ya bayyana falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi, sai da yazo abinda suka gane sun gane shi ne, amma sai suka kisi imani da shi. Me yasa ba su yi imani da shi ba? Hasadan min indi anfusi, saboda hasada. Me yasa suka yi hasadan? Shine sun ce laula nuzila hadal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, me yasa qur'ani ba zai zo daga cikin banu isra'ila ba? Me yasa manzon Allah da muke tsammani din zai bayyana, me yasa bai bayyana daga cikin banu isra'ila ba? Su sun fi so ya bayyana daga cikin kabilar su, sai bayyana a cikin larabawa. Larabawa kuma a lokacin ba su da wani civilization da za a nuna, kauyawa ne kuma ba su iya karatu ba, su iya rubutu ba, amma a ce annabi ya fito daga cikin, sai suka ce kai, inda annabin ya kamata ya fito ne, to ai ya kamata ya fito daga wuraren da waɗanda suke da civilization suke da cigaba. Shi kuma Allah madaukakin sarki ya a'lamu haythu yaj'alu risalatihi ko yaj'alu risalatahu, Allah shi yafi kowa sanin ina zai sa manzancin sa. Ya zabi jikokin annabi Yaqub, ya ba su annabta da yawa, jikokin annabi Ishaq, annabi Isma'il, shi jikokinsa ba su samu ko ɗaya ba, dukansu kuma ƴaƴan mutum ɗaya ne, ƴaƴan annabi Ibrahim, yanzu shi ma zai samu, sai aka ba shi mutum ɗaya, amma sai ku yi hasada. An fahimta ko? Daga jikin tsatson annabi Isma'il ba a samu wani annabi ba, sai annabin ƙarshe shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga jikin tsatson annabi Ishaq shi kuma an samu annabawa da yawa. An fahimta, waɗanda sun fi annabawa 300 annabawan da aka turo banu Isra'ila. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai aka turo shi, shi kuma ya fito guda ɗaya. To sai suka ce su na ƙarshen ma a ba su. Wannan shine dalilin da yasa suka kisa imani da shi. Kamar yadda Safiya bintu Huyayi ibn Akbal, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda asalinta ita ma ta fito daga banu Isra'ila ne, kabilar Yahudu, saboda tana cikin banu Quraiza, ita wannan baiwar Allah tazo tana bada labari akan wato yanda wasu daga cikin mutanenta suka shiga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma ba su shiga ba. Tace babanta da baffanta
suna matukar son ta ta yanda babbanta yafi son ta sama da ƴaƴan da ya haifa tace tun tana karma in ta zo za su zo da gudu oyoyo da ita da ƴan uwanta da ƴaƴan wancan babban amma babban zai bar ƴaƴan sa ya daga ta tace ita ta tashi ƴar gata ce kuma babanta a lokacin shine sarkin Banu Qurayza dukan Yahudawa na Banu Qurayza a lokacin shine sarkin su zaka ta tashi cikin gata tace ana nan sai aka ji labarin cewa ai annabin karshe ya bayyana kuma ya zo Madina ya je ya sauka a wato a abun nan wannan unguwar ta Quba doka sai babanta da babbanta da sauran manya-manyan Yahudawa na lokacin suka yi shiri suka tafi don su je su taryo shi su je su ga wane ne saboda su suna karanta littafi sun san shi ai an gane ko suna zuwa da suka je suka ganshi sai suka ga Balarabe sun ga hakimin andaftan da suke karantawa akan sa gashi nan sun ga kamannin sa da suka sani gashi nan amma kashi sai suka ga ashe Balarabe ne ba dan kabilar su ba tace da suka dawo sai naga suna tafiya kamar iska za ta dauke su kamar ruwa ya ci tace nazo da gudu oyoyo sai suka ture ni ban taba ganin haka ba tace saboda bakin cikin da suka zo da shi wanda ba su taba samun abun bakin ciki irin na yau shine sai ta ji su suna cewa sai ta ji dayan yana ce ma dayan ahuwa hu shin shine kuwa da gaske tace sai na ji dayan ya ce huwa huwa lalle shine sai dayan ya ce to amma ya zamu yi yace wallahi ba zan yi imani da shi ba shi ma yace wallahi ni ma ba zan yi imani da shi ba sai suka yanke hukunci suka sanar da jama'ar su cewa wanda ya bayyana nan ƙarya ne ba shi bane ya zai zo yana ce muku shine amma ba shi bane shine ma'anan matu kuntum tukuna min alkitab abinda kuke karantawa a littafi na cewa wani wani zai zo ko da za ku ga wannan kun ga alamar abubuwan to ba shi bane kar ku yarda shine ma'anan tukuna min alkitab an fahimta na biyu daga cikin abinda suke boyewa a cikin littafi shine hukunce hukuncen da Allah ya saukar na musamman kuma abun da suke da alaka da criminal law wanda yake cikin at-taura ba ta son yin aiki da shi sun fi so su yi aiki da shi kawai a matsayin imani sun yarda da shi amma dauki abubuwan ayi applying din su a legal system ba za su yarda ba daga ciki shine wata rana aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu Yahudawa sun kawo kara sai suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce Annabi ya musu hukunci ɗaya ne aka samu yayi zina kuma ya taba aure baka mai hukunci shine sai suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna so su samu abin da yake da dan sauki shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu to ku me yasa baku samu malaman ku sai muku hukunci ba na ba ku yadda da addini ba kuma ku zo ku ce muku hukunci suka ce eh mun yarda ne mun fi son naka saboda a musulunci lokacin ba a saukar da ayar rajam ba saboda haka menene za a yi masa bulala kawai Annabi zai ce a masa ba a saukar da hukuncin a jefe shi ba amma a littafin su ji ba za a yi a kashe shi kuma suna neman masa sauki sai suka ce tunda addini ne ai ga Muhammadu ya zo an fahimta ko shine sai Allah madaukakin sarki shine Allah ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wahum mu'ridun shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shine Allah ya gaya masa asirin sai Allah ya ce to yanzu a je a kawo at-taura mana mu karanta mu ga me ya a ciki suka ce at-taura ba hukuncin ai babu Annabi ya ce shine aka ce qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin a zo da at-taura a karanta mu ga me da aka zo da at-taura sai suka toshe mu to lokacin akwai Abdullahi ibn Salam wanda shi kuma babban malami sun san kuma shine ma babban malami su a da kafin ya musulunta sai ya ce daga abinka nan inda ka toshe yace shi ba zai daga ba aka ce ka daga hannunka a karanta dole aka daga hannunsa sai aka ga hukuncin rajam to irin wannan shine abin da suke boyewa a cikin littafin su shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana fallasa cewa a littafin su ma kaza ne amma su din sun zo fasara ba za su yadda ko da an ja bakin ba za su yadda su ce yana nufin kaza bane yana daga cikin mimma kuntum tufuna min alkitab daga cikin abin da suke boyewa a cikin littafi akwai abubuwan da suke da alaka da wato kamar abubuwan da Allah madaukakin sarki da ya ce ya haramta musu saboda laifin da suka yi da ta'addancin su sai Allah ya ce ya haramta musu wasu abubuwa to su da suka zo sai suke duk halal ne a gare mu in kuma ka ji wani abin da aka ce an haramta ba laifi muka yi aka haramta mana ba an haramta ne saboda babanmu Annabi Yaqub Isra'ila shi ma haramun ne a cikin shari'ar sa shi yasa ya zama haramun shine Allah madaukin sarki yake cewa ƙarya kuke kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala taura duk wani abinci da halal ne wa banu isra'ila ta'addancin su suka yi shi yasa sai Allah yazo ya haramta musu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum zalunci da abinda suka rika yi na ta'annati wa ubangiji shi yasa Allah kuma yazo ya haramta musu wasu abubuwa me aka haramta musu wa alladhina hadu harramna kulli dhi dhufr wa min albaqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw alhawaya aw ma ikhtalata bi'adl dhalika jazainahum bi baghyihim wa inna lasadiqun Allah ya haramta musu cin kitse Allah ya haramta musu cin wato abu kaza da abu kaza duk wannan Allah ya ce ya haramta musu ne bi baghyihim saboda zalunci su shine ko zulmin min alladhina hadu to wannan kan daga cikin abin da suke koyewa kenan sai su juya asalin maganar da take ga tanan saboda sun dauka larabawa jahilai ne ba sa karatu to amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ba laraba bane za su iya tona asirin Allah ne da kansa yake tonawa sai ce ga abin da ya faru a cikin littafin su kuma ga abin da su suka canza shine ma'anar tuquna min alkitab abin da kuke koyewa a cikin littafi waya ko an kafir har a yanzu nan duk da canje-canjen da aka yi idan ka dauki littafin bible musamman kuma old testament akwai ayoyi da yawa da suke yin magana akan bisharar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da abin da yake cikin alqur'ani to amma saboda abin da Allah ya ce kullu hadifun alkalima amma wadi'i ko kuma yusuna min alkitab sai ya zama in suka zo fassarawa sai su canza fassaran ba za su ga mutane cewa ga asalin abin da yake nufi daidai da na alqur'ani ne ana magana akan Muhammad Rasulullah ko ana magana akan alqur'ani ba sai ba za su faɗi wannan ba duk inda ya zama a cikin littafin su ya nuna cewa Allah daya ne sai su canza fassaran sai su ce ba haka bane duk inda ya nuna cewa Annabi Isa alaihi salam bawa ne a gaban Allah ba da bane a gaban Allah bawa ne sai su canza sai su dauki ayoyin da suka kara ko wadansu malaman su suka kara wadanda suke nuna cewa Annabi Isa dan Allah ne sai su fassara wancan din shi alhali dukan su daban ne wannan Allah ne ya faɗa wannan kuma wasu ne cikin malaman su da suka yi kari suka faɗa an gani amma za su hada ne shine ma'anan talbisun alhaqqa bil batil sai su kawo na Allah su kawo da ba na Allah ba sai su hada wa taktumun alhaqqa sai su koye na Allah wa antum ta'lamun an fahimta da kyau musamman idan mutum ya karanta wato wasu chapters daga cikin bible kamar musamman ma Deuteronomy wato chapter 18 zuwa 20 dukan sun yi magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman 18:18 na Deuteronomy yake cewa I would raise them up a prophet from among their brethren like unto thee and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him kaga wannan kana ji a fili yana cewa zan tayar musu da wani annabi wanda yake kamar ka kai ana da wa annabi Musa kenan wani annabi zai fito daga cikin su kuma wanda zai zo kamar ka kuma zan sanya kalmomi na a bakin sa wanda zai rika karantar da mutane kuma zai rika gaya musu irin abin da ni kuma na koya masa wannan chapter 18 ne verse 18 har zuwa verse 20 duka haka zaka gani verse 20 yana cewa and it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name I will require it of him they say he shall speak on my he shall speak in my name suke fassara shi da cewa duk abinda Allah duk abinda annabin da yazo faɗa zai rinka ambaton sunana wannan kuma shine bismillahir rahmanir rahim da yake jikin kowace aya a cikin alqur'ani a jikin kowace sura sai ya ambaci sunana kafin ya faɗa in mun zo kowace sura da zamu karanta zamu ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai shine ma'anan he shall speak in my name zai ambaci sunana kowa ya san kalmar a ce ambaton sunan Allah a cikin bible ba inda ake budewa a ce in the name of god sai a cikin alqur'ani wannan duk yana nuna gaskiyar sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da yazo musu abinda suka sani kuma sai suka kafirce ko su canza ma'anar sa irin wannan duk wanda yake karanta comparative religion ko yake daukan bible yake karantawa zai ga ayoyi da yawa da suke magana akan irin wannan amma in ya nemi su fassara to ko dai su jiju ya fassara su canza ta ko kuma ya zama ba haka ba musamman kuma ma kalmar Muhammad da ta zo a cikin wato a cikin Old Testament din nan wanda in ka dauki littafin At-Taura wanda su yanzu Yahudawa suke amfani da shi zaka ga kalmar din dai a rubuce Muhammadan aka rubuta amma in suka zo fassara shi ne sai a fassara shi da turanci an gane ko sai a fassara ma'anan muhammadan nan sai su ce shine wai wanda ake yabon sa all together wanda kowa yake yabon sa to kuma dama shine fassarar muhammad din amma ba za su ce wannan muhammad din bane da ake nufi wannan duk shine ma'anan ma kuntum tukuna min alkitab abinda kuke boyewa daga cikin littafi Allah yake karda akum minallahi nurun wa kitabun mubin lallai ku sani daga wurin Allah ne haske da littafi mai bayyana gaskiya daga ƙarya din da yazo muku don haka ku rungume shi kuma ku kamar yanda kuka rungume wadancan annabawa sai ku hada su gaba ɗaya ku yi aiki da su ku je wajen Allah sai ku ce kun yi imani da annabi Musa kun yi imani da annabi Isa kuma kun cika da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine sakon da muke isarwa zuwa ga dukkan waɗanda suke sauraron mu daga cikin makwabtan mu da abokan zaman mu kristoci da cewa ubangiji mu madaukakin sarki ya faɗa kamar yadda muka karanta a cikin suratu ali imran kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kalma ce da tazo daga wurin Allah da mu da ku duka iri ɗaya ne akwai a cikin littafin mu akwai a cikin littafin ku Allah na'budu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah annabawan da kuke ji da su mu ma muna ji da su muna girmama su amma mu hada su gaba ɗaya kada mu raba mu dauki wani mu bar wani dukkan su annabawan Allah ne an gane ko wa Allah na'budu illallah wa la nushrika bihi shay'a kada mu hada shi tare da kowa a cikin bauta mu tsarkake shi wa la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah amma kada mu dauki wani a matsayin ubangiji in ba Allah ba ba wanda yake da matsayin ubangiji sai Allah kadai fa in tawallaw idan su sun ki fa qulu shahadu bi anna muslimun to ku ce ku din ku zama shaidu cewa mu kan musulmi ne in mu zo gaban Allah ku zama shaidu a gaban Allah cewa mun zama musulmi ku kuma ku gaya wa Allah abinda kuka dauka wanda ba ku yarda da wannan sakon ba na yin ibadi da dukkan annabawa ba tare da ku raba ba Allah ya sa mu dace mai Allah ya ce
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
بارك الله فيك أبايا الله يا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ده وانا القرآن ده شريعة ده كي تكنسا ده حسين ده كي تكنسا الله يكي شريعة ده دوك وان ده يبي حنير الله ده وان ده يبي حنير يردر الله سبل السلام أي طرق الأمن والسلامة حنيوي لا أمنشي سبو ده والله يدعو إلى دار السلام الله ينا كرم متانزوا غا حنيا تأمنشي sannan kuma wa yahdihim ila sirati wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ay yukhrijuhum min dhulumati al-kufr wa yahdihim ila nuril iman Allah yana shiryar da su ta hanyar al-Qur'ani daga dufai na kafirci da shirka zuwa haske na imani da tauhidi bi idnihi da iznin Allah wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da su zuwa hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya ita ce musulunci hanya madaidaiciya ita ce tafarkin al-Qur'ani hanya madaidaiciya ita ce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ce laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa almasih ibnu maryam lalle sun kafirta wadanda suka ce Allah din nan shine almasih dan maryam qul faman yamliku min allahi shay'a kace da su to waye zai iya mallaka a wurin Allah wani abu in arada an yuhlikal masih idan yau Allah yayi nufin ya halaka almasih ibn maryama shi almasih dan maryama wa ummuhu da shi da mahaifiyar tasa wa man fil ardi jami'a da dukkan mutanen kasa gaba daya ba wanda ya isa ya hana Allah in Allah ya ga daman yayi haka zai iya walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma ai mulkin sammai da kasa da abin da ke tsakanin su duka suna ga Allah ne ya khluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa dukkan abin da yake so Allah ya ce lalle waɗanda suka riƙe annabi Isa a matsayin Allah ko a matsayin ubangiji lalle sun kafirta lalle waɗanda suka ce annabi Isa ubangiji ne waɗannan sun kafirta shine abin da wannan ayar take gaya mana laqad kafara alladhina qalu
inna Allah huwa al-masih ibn maryam kamar yadda Allah yace lam yakunil ladina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina munfakin laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha duk wannan Allah yana gaya mana cewa addinin da ba na musulunci ba kafirci ne ko da wani addini ne yana daga ciki addinin duk wanda yace annabi Isa Allah ne ko kuma annabi Isa dan Allah ne to wannan addinin shi ma kafirci ne in ji Allah in ji alqur'ani an fahimta ko laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam qul faman yamliku min Allah shay'a ka tambayi mutane ko ka tambayi wadanda suka ce annabi Isa dan Allah ne ko shi Allah ne yau akwai wanda yace hana Allah in Allah ya ce da annabi Isa dan Maryam da mahaifiyarta Maryam alayhi assalam in Allah ya ce yau zai halaka su yau zai halaka mutanen duniya ba wanda yace ya mallaki wani abu a wurin Allah Allah shine mai cikakken iko kamar yadda ku wato wadanda kuka yarda da wannan kuka yarda da cewa annabi Isa din nan kuke da aqida cewa ya taba mutuwa wa ya kashe shi mutuwar ta tana hannun waye tana hannun Allah wadanda suka kashe shi sun kashe shi amma ai kun yarda ya mutu ransa yana hannun waye har ya cire ran ku amsa mana wanda ya cire ran shine Allah shi Allah da ya iya kashe shi a da in kun yarda cewa ya kashe shi zai iya sake kashe shi kenan kuma zai iya kashe mahaifiyarsa ba kuma zai iya kashe dukkan mutanen duniya me yasa ba za a mika wuya wancan din ya zama la ilaha illallah ya zama shine kadai wanda ya cancanta a bauta masa ba shi annabi Isa alaihi salam bai taba kashe kowa ba kuma shi brai baya hannunsa shi yasa yana gani mahaifiyarsa ta mutu bai iya hana ta ta mutu ba kuma yana gani shi ma kamar yadda kuke gani aka zo aka kama shi za a kashe shi amma Allah madaukakin sarki ya cece shi bisa ga zancen alqur'ani ku kuma kuke cewa ma an kashe shi to da aka kashe shi indai har ya mutu ai ubangiji ne ya dauki ransa to ai ubangijin da ya dauki ransa ya kamata ku mika masa wuya mu ko musulmi da muka yarda da cewa bai mutu ba zai zo ya mutu bai daga baya amma ubangijin da zai kashe shi a da zai iya kashe dukkan mutanen duniya to shine kada ya kamata a fara masa a mika masa wuya a matsayin ubangiji shine abin da wannan ayat take cewa in ba haka ba kuma ba wanda ya cancanta abota masa wanda yake rike da rayuwa da mutuwa shine kada ya kamata a risina a gaban sa da sunan bauta qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a wannan yana nuna mana karfin ikon Allah idan har Allah madaukakin sarki zai iya cewa zai iya halaka annabi Isa me annabi Isa yayi wa Allah da Allah zai halaka shi bawon Allah ne mai girma wanda yake daga cikin ulul azmi min ar-rusul mafiya girma a wurin Allah madaukakin sarki a cikin daraja gaba ɗaya a cikin halittun Allah duka wanda Allah ya halitta in ka cire Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cire Ibrahim alaihi salam ka cire Musa alaihi salam sai ka kawo Isa alaihi salam waɗannan mutanen guda biyar ulul azmi annabi Muhammad da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wadannan guda biyar din nan da annabi nuh an ka hada su sune wadanda suka fi daraja a duniya Allah bai taba halittar wadanda suka kai shi ba mu musulmi mun yarda da su duka mun yarda da duk shari'ar da suka zo da ita mun yarda da addinin da suka zo da shi kuma gaba ɗaya mu mun mika wuya zuwa ga Allah a matsayin dukkan su annabawan Allah ne kuma kowa gaskiya ya zo da shi ba wanda ya zo da barna ballantana mu kishi ba wanda ya zo da ƙarya ballantana mu ƙaryata shi wannan shine addinin musulunci kuma shine addinin da ya zama wajibi kowane mutum a duniya ya bi an fahimta da kyau ko to ubangiji madaukakin sarki in har zai iya ce mana wannan mutum mai daraja Allah zai iya halaka shi ya halaka mahaifiyarsa Allah ya ce fa mal masih ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa da shi da mahaifiyarsa suna da daraja a wurin Allah amma Allah saboda ya nuna matsayinsa cewa shi ubangiji ne sai ce zai iya halaka mutanen duniya duka ciki har da Muhammad din sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake hana shi in Allah yana magana akan matsayinsa na cewa shine ubangiji to yakan ajje kowa a ƙasa ne har annabawa su ma a ƙasa su man sunan su bayi ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram tabarakallazi nazala alqur'ana ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira ubangiji yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa saboda matsayinsa na cewa shi shine ubangiji in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa a gaban Allah sunansa bawa jama'a an fahimci wannan to Allah yana gaya wa duk wadanda suke cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah da cewa a hirdin su sani da cewa Allah madaukakin sarki shi kai ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
kuma shine ubangiji Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ba wani wanda ya cancanta a ce masa ubangiji ko a bashi wani daga cikin haƙoƙin ubangiji sai Allah an fahimta ko walillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da na ƙasa duka na Allah ba wanda yake taya Allah mulkin sama da na ƙasa yakhluqu ma yasha yana halittar duk abin da yake so daga cikin abin da ya halitta shi ya halici mutane shi ya halici aljannu shi ya halici mala'iku shi ya halici dabbobi shi ya halici sauran sandararrun abubuwa daga cikin mutanen nan shi ya fifita waɗansu da akan waɗansu Allahu yasqafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas sanan daga cikin mutanen da ya fifita ya zabi annabawa annabawan ma wala kad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd waɗansu sun fi waɗansu daga cikin annabawan nan ya zabi ulul azm su suka fi kowa daga ciki amma Allah ya ce ya khuluqu ma yasha dukkan su halittun sa ne shi ya halicce su dukkan su a gaban sa sunan su bai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shine wanda yake da iko akan komai ba wani bawa da yake da iko akan komai sai ubangiji shine wanda yake da iko akan komai ne Allah ya ce
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
نعم.
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
وقالت اليهود والنصارى يهودا والنصارى سكتي نحن أبناء الله مو دائن الله وأحباؤه كما مو أبابا كوناني أغريشي قل فلما يعذبكم بذنوبكم كشي ده سو تو دون مي الله yake muku azaba idan kun yi laifi bal antum basharun mimman khalaq a ba haka bane ku din kan mutane ne kawai daga cikin wanda ya halitta yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha yana gafartawa wanda ya ga dama kuma yana yin azaba wa wanda ya so walillahi mulku samawati wal ard ga Allah ne mulkin samai da kasai yake wa ma bainahuma da mulkin abun da ke tsakanin su wa ilaihi al-masir kuma zuwa ga Allah ne makoma take ubangiji yana ga mana cewa yahudawa da nasara sai su rinka cewa su ne children of god sai su rinka cewa kuma su ne sha'abullahi al-mukhtar wannan yahudawa ne suke cewa su ne the preferred creature of god wato halittun Allah wanda Allah ya fi so kuma su ne na musamman a wurin Allah Yahudawa sun fi kowa wannan jin kai din. Suna yaudarar kansu akan cewa ba wanda Allah yake so sai su. Saboda sun ce ko ka bude Al-Qur'ani zaka ji Allah ya ce walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin. Sannan kuma Allah ya ce walaqad atayna bani Isra'ila al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala al-alamin. Allah ya ce ya fifita su saboda haka tunda Allah ya fifita su nahnu abna'illahi wa ahibbahu. Shine Allah yake ga ku su ba ku wannan abubuwan da gata da Allah ya muku da Allah ya sa kuke da civilizations din duniya da hadarat yanzu yana hannun ku yahudawa da nasara tunda an sani yanzu karfin tattalin arzikin duniya yana hannun su karfin soja a duniya na makamai yana hannun su karfin iya siyasa yana hannun su duk waɗannan abubuwa shin wannan Allah ya ba ku ne shin saboda ku ƴaƴanta ko saboda ku ne Allah ya fi so ba haka bane wannan baya determining din waye Allah ya fi so shi Allah ya baka arziki baya nufin cewa ya fi son ka domin da mu da ku duka mun yarda cewa Allah baya son Fir'auna amma Allah ya bada Fir'auna mulki Allah ya bada Fir'auna dukiya irin wanda a yanzu daidaikun ku baka da shi dukkan ku da mu da ku mun yarda cewa Karuna wanda ya saba wa Annabi Musa ya mutu a kafiri amma ya fi kowa dukiya irin dukiyar da a cikin littattafai muke ganin dukiyarsa sauran mutane sai dai mu gani a lambobi shi kuma a littafin Allah muke ganin yawan dukiyarsa lalle dukiyarsa ta fita irin wanda lambobi ke nuna amma a hakan ya zama ya mutu akan Allah baya son sa don haka son Allah baya nufin cewa ya baka dukiya ko ya baka yaya in dai kuma a ce Allah ya baka wato iya zaman duniya ne ba wanda ya fi iya zaman duniya da cin duniya da tsinke kaman shedan ko akwai shi yau shekaran shedan dawa duniya du duk yanda kake son Allah wallahi zaka mutu ka bar shaydan kuma duk yanda Allah yake son ka zaka mutu ka bar shaydan kuma Allah ya fi kyamar sa fiye da kowa don haka son ku da ba ku abubuwa na more rayuwa baya nufin Allah yana son an fahimta ko duk wayewa kuma a duniya ba wanda ya kai shaydan wayewa ko akwai shi kowa a duniya ba kauye ne in kada shi da shaydan saboda ba wani abun wayewa da bin gani ba wanda ya taba zuwa har cikin aljanna yaga inda ake zama kaga wayewa ko karshe ba kamar ta cikin aljanna amma ina nan har yanzu ana gogayya da shi kuma Allah ya fi tsananta fiye da kowa wannan ba shi da yake nuna in mutum yana da abun da Allah ya bashi na gata sai ya ce ai shi dan gatan Allah bane ba haka bane ul falima yu'adibukum in kunce haka ne to ga tambaya me yasa Allah yake muku azaba ai Allah ya muku azaba a baya da kuka yi laifi sai Allah ya ce muku faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum ku kashe kawunan ku kun san da cewa da kuka taba yin laifi fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in aka mayar da wasu daga cikin ku suka zama birrai a baya waja'ala minhumul qiradata wal khanazir akwai wanda aka taba mai da su suka zama alabu a baya me yasa Allah yake muku wannan in ku ya'yansa ne Allah zai wa ya'yansa haka sannan ku da kanku kun yadda cewa in kun mutu kun yi laifi a za ku shiga wuta saboda sun ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda sun ce za su shiga wuta amma ba za su dade ba amma dai za ku shiga to fa lima yu'adibukum Allah zai aifi tanta ko wanda yafi so kuma ya kona shi bal kariya kuke yi wannan shine harfu ibtal ay harfu idrab ibtali kenan duk abin da aka faɗa a baya ba haka bane shine bal din nan bimana duk maganar ba haka bane antum basharun mimman khalaq ku mutane ne kamar yadda kowa ma yake mutum يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله ينا غفرتا وانده يسو يهي كما عذابا وانده يسو ولله ملك السماوات والارض وما بينهما الله نيكي لملك سنبيد قصد عبنده كي تكينس وإليه المصير كما زوا غريش يما كما تكين يا الله يجي
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي قد جاءكم رسولنا حقيقة من زمه يازوزوا غريكو يبين لكم ينامك بياني على فترة من الرسل أولي لوكا شدعك سامو ينكي وانا من زلني أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير يو من كدك زوكو شيء أيمو بمساموني me bushara ko me gargadi ya zo mana ba faqad ja'akum bashirun wa nadhir to tabbas dai gashi me bushara me gargadin ya zo gare ku wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kuwa mai iko ne bisa dukkan komai Allah yana kiran ya ahlul kitab ya ma abota littafi wadanda muka fada din nan daga cikin yahudu da nasara yana maimaita musu cewa qad ja'akum rasuluna bima'ana muhammadun sallallahu alaihi wa sallam manzon mu ya zo muku shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul yana bayyana muku yubayyinu lakum al-haqqa min al-batil wa yubayyinu lakum dalail al-khairat wash-shara'i' yana bayyana muku hanyoyi na dukkan alheri kuma yana bayyana muku shari'o'in Allah ala fatratin min ar-rusul bima'ana ala hinin qita'in min ar-rusul a lokacin da manzanni sun yanke an samu dogon lokaci tun bayan annabi isa ba a samu wani annabi yazo ba to shine yanzu annabi yazo muku saboda kada ku zo ku ce ma da ana min bashirin wala nabi kar ku ce wai ai kuma ku samu annabi ba annabi isa yazo yayi abubuwan sa ya gama kuma yanzu an manta da abubuwan ba ku samu sabi ba ko kuma annabi isa yazo ga wadansu mutane ne da wani gari daban an gane ko kar ku zo ku ce inna ma unzilal kitabu ala qa'ifatayn min qablina wa in ala qa'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim la ghafirin aw taqulu law anna unzila alaina kitabu la kunna ahda minhu kar ku zo kuna cewa da mu ne aka bamu da mun fi wadancan to kuma yanzu ga naku yazo annabi yazo zuwa gare ku an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir kar ku zo kuna cewa mu ba mu samu mai bishara ko mai gargadi ba fa kad ja'akum bashirun wa nadhir to lallai ku mai bishara mai gargadi yazo muku manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ne bashiran wa nadhiran fa a'rada aktharuhum fa hum la yasma'un kuma Allah madaukakin sarki yace alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu ibaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun sannan karshe yace wa yubashshiral mu'minin kaga shine bashiran wa nadhira rusulan mubashshirina wa munzirina li alla yakuna linasi ala allahi hujjatun ba'da rusul to manzo ya zo muku wanda yake muku bishara kuma yake muku gargadi an gane ko kada ku bari sai kun je ranar kiyama kuma mala'iku zo suna ce muku alam ya'tikum nadhir game gargadi bai zo muku ba kalu balaqad ja'ana nadhir a lokacin ne za ku ce yazo to yanzu ma ku yarda da cewa yazo kuma ku yi imani da shi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko bisa dukkan komai don haka shi yasa yake saukar da manzanni a lokacin da yake aiko manzanni a lokacin da yake dawa kuma ta yanda yake so kuma zuwa kuma daga cikin kabilar da yake so kuma zuwa irin adadin mutanen da yake so Allah yana da ikon yayi haka shi yasa ya tayar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin kabilar Larabawa amma an turo shi ne zuwa ga dukkan talikai wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin ya zama zuwa ga dukkan talikai da mutane da aljannu da sauran halittun Allah ya zama musu rahama kuma wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas kuma zuwa ga dukkan mutane da bakake da farare da dukkan mutane da bambancin wato launin fusu da bambancin harshen su da bambancin kasashen su da bambancin zamanin su Allah ya turo musu annabin da zai zo musu wato dan ya zama shine shiriya zuwa gare su ya shirye da su zuwa tafarki madadaci kuma irin shiriyar da ta dace da irin abinda annabawan da suka zo a bayan sa abinda muka fada a cikin wannan darasi ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.